sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan a gyara zama domin jin yadda duniyar ta waye gari.
To jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Lahadi 16 ga watan Fabrairun shekarar 2020 ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Asabar hukumomi a Faransa sun sanar da cewa wani dan kasar China da ya je yawon shakatawa a Faransar ya rasu sanadiyar cutar coronavirus. Mutumin mai shekaru 80 wanda ya mutu a birnin Paris ranar Juma'a shine mutum na farko da ya rasa ransa a nahiyar Turai sanadiyar wannan cuta wacce ta samu asali daga China. Baya ga haka a nahiyar Afirka ma an samu mutum na farko da ya kamu da cutar a kasar Masar. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da hukumomi a China suka bada umarnin cewa duk wanda zai shiga birnin Beijing dole killace kansa na tsawon mako biyu yayin da China ke kokarin dakile yaduwar cutar coronavirus. Jaridar gwamnatin China Beijing Daily ta rawaito cewa duk wanda suka bi jirewa wannan umarni to doka za ta yi aiki a kansu. Yau Lahadi hukumar lafiya ta China ta ce an samu karin mutane 139 da suka mutu a dalilin cutar, lamarin da yasa yawan waɗanda cutar ta kashe ya kai sama da 1,650. Jiya Asabar sakataren tsaron Amurka Mike Esper ya yi kira ga shugabannin duniya da su farga domin kalubalanta yadda China ke kokarin mamaye al'amuran duniya. Yana mai cewa China wacce ta fi kowace ƙasa yawan jama'a a duniya na kokarin ta ga ta cimma burinta ta kowane hali. Esper ya kuma jaddada matsayar cewa ba wai Amurka tana takallar China da fada bane, amma ya nuni da cewa China na kokarin ta ga ta fada da karfin sojanta nan da zuwa shekarar 2035, ta koma mai dakarin yankin Asiya nan da shekarar 2049. Ya kuma zargi China da yin katsalandan a harkokin nahiyar Turai da sauran wurare da ke wajen kasar ta.
The Chinese government needs to change its policies and behaviors.
Esper ya ce ya zama dole gwamnatin China da sauya manufofinta da irin halayenta, idan kuma ba haka ba ba mu da zabin da yafi mana mu kare tsare-tsarenmu. Sai dai ministan harkokin wajen China Wang Yi ya ce zarge-zargen na Amurka ba su da tushe balantana makama. A ɗaya bangaren kuma sakataren tsaron Amurka Mike Esper ya ce zaman tattaunawa da kungiyar Taliban har yanzu yana nan tafi ta hanyar fara gwajin kwanaki 7 domin rage tashin hankali a Afghanistan. Jami'an Amurka sun ce idan aka aiwatar da yarjejeniyar wucin gadin yadda ya kamata, hakan zai share fagen ci gaba da samar da cikakkiyar yarjejeniyar kwance damara da kungiyar Taliban, wanda zai kawo ƙarshen yakin Amurka mafi tsawo tare da janye sojojin Amurka kusan 13,000 daga Afghanistan. Jami'an Amurka sun ce yarjejeniyar ta buƙaci Taliban ta dakatar da kai manyan harhari, ciki har da wanda take kewa a bakin hanya ko na kunar bakin wake kan sojojin Afghanistan da sojojin haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta a duk faɗin ƙasar. Don farko dai sakatare Esper ya faɗa mahalarta taron manyan jami'an tsaro na duniya a birnin Munich cewa rage tashin hankali ba zai samu ba har sai an gwada, amma yanzu da alamu komai yana tafiya yadda ya kamata kuma dole su baiwa zaman lafiya dama. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya rage yawan jihohi 32 da ya yi gaban kansa wajen kirkira a watan Janairun shekarar 2017. A wani lamari na baza ta jiya Asabar, shugaban kasar ya gana da ministoci da masu bayi shawara da kuma manyan jami'an jam'iyya da jami'an tsaron kasar domin sanar da cewa ya yi watsi da tsarin jihohi 32 da suka sa aka kasa cimma maslaha a tashin hankalin da kasar ke fuskanta tsawon shekaru 5. Kiir ya ce yanzu za a raba kasar zuwa jihohi 10 haɗe da wasu yankuna guda, wato yankunan guda da mulki guda 3 waɗanda suka haɗa da Faibo da Ruweng da kuma Abei. Shugaba Kiir ya kuma yi kira ga ɓangaren na adawa da shi ma ya yi sakayya ta alheri kan wannan mataki da gwamnati ta ɗauka. Shi batun adadin sojoji a kasar ya zama muhimmin batu a ƙoƙarin da ake na sasanta rikicin kasar ta Sudan ta Kudu, lura da cewa shi ne zai nuna iya iko akan yankunan da kowane bangare ke da shi. Daga ƙarshe dakarun gwamnatin ƙasar Siriya yanzu suke rike da babbar hanyar Damascus zuwa Aleppo dake da muhimmanci. Waɗanda suka shafi makonni suna ƙoƙarin kwatowa daga sojojin ƴan aware da Turkiya ke marawa baya. Kamar yadda dakarun Siriya ke ci gaba da shiga yankin da ƴan awaren ke rike da shi a Idlib, Turkiya ta aika dakarunta domin kare yankunan da suka mamaye, yayin da kuma ta tura ministan harkokin wajenta zuwa kasar Rasha. Gidan talabijin na Siriya ya nuna yadda katafiloli da ma'aikata ke ta kawar da baraguzai daga kan babbar hanyar Damascus zuwa Aleppo, wadda dakarun gwamnati suka kwato daga ƴan awaren Turkiya, wato ɗan awaren da Turkiya ke mara baya a lardin Idlib cikin ƴan kwanakin da suka gabata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirin mu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole. Kasuwa
a kai miki dole.
Kasuwa a kasashen ya take, kasuwa a kasar mu.
Kasuwa a kai miki dole.
Ya ta Amerika ga mu shirin biciko mana gairo.
To jama'a masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Babangida Jibrin ne ke salama da ku a wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole, wanda ke zuwa muku daga kasuwar Mile 12 da ke tsakiyar birnin Lagos. Shi da wannan kasuwa na kayan gwari ne da ake kawowa daga ciki da wajen Najeriya, tare kuma nake da shugaban wannan kasuwa kamar da za ku ji daga bakinsa.
Sunana Shehu Usman, chairman kasuwar Trade International Market Lagos. To wannan kasuwa da yake mu ma zuwa muka yi kamar yadda muka sani, ba mu ne muka bata ba, iyayen mu suka kafa wannan kasuwa, wanda an kafa wannan ta fara ne tun daga can Edo kusan shekara 40 kenan. Da Edo ne aka fara yin wannan kasuwa, aka fara kasuwanci da abin ya haɓaka kasuwancin yanzu har bakin titin Edo. Lokacin shugaban tsohon shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo zai wuce, har wannan kayayyakin gwari suka haddasa hold up ya kasa wucewa. To daga baya ne mu shugabannin kasuwanni a wannan lokaci da yana son ganin su a zo don Barak, ya kuma je a cikin limana ya ce musu, to wannan kasuwa taku ko kuma wannan kasuwancin naku ya haɓaka a Lagos, ya kamata ku tunanin duba wani wuri da yake da girma fiye da wannan wuri. Alabashi sai mun gwamnati mu samu ku hannu a za'amun wurin da ya dace da kuku daga wannan kasuwanci. To cikin ikon Allah kuma su waɗannan iyaye namu ko kuma ci kakanni suka taho suka dinga duba wuraren da ya kamata a yi kasuwanci. Allah ya kaddara cewa a nan Maltef wannan kasuwa ta kasance. Ta wannan lokaci ne suka gano wannan wuri, suka gaya wa shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo a wannan lokaci, suka kai masa bayanin sun ga wuri, kuma aka turo jami'an tsaro suka zo aka duba wannan wuri, aka ce to tun da haka ne yanzu ku je ku nemi wuri ku gyara shi a ci gaba da kasuwanci. To kuma haka aka yi, aka zo aka dinga noman wannan wuri. Lokacin daji ne, ba komai ciki daga birai sai macijai sai zakuna da take wannan unguwa. Cikin ikon Allah zuwa mutanen mu kuma Allah ya albarkaci wurin, ya zama kasuwa babba. Yanzu kuma gashi nan ta zama international market, wanda kayayyaki daga ko'ina a Najeriya, ba ma Najeriya kadai ba, ana kawo kaya daga Burkina Faso, ana kawo kaya daga Ghana, ana kawo kaya daga Cameroon, ana kawo kaya daga Benin Republic, duka kayan gwar ana kawowa wannan kasuwa mai albarka, musamman daga arewacin Najeriya, dukkan arewa gaba daya, ko'ina da ka sani ba inda ba zuwa da kaya nan Maltef. Lokacin kayan arewa ya zo kamar yanzu muke cikin lokacin rani, kayan arewa ne mafi yawa ake zuwa daga wurare daban-daban daga arewacin ƙasar nan. Sannan kuma idan aka koma lokacin ruwa, kaya zai dinga zuwa daga nan Abeokuta, irin su Odoba, irin su Oyo, duka ƙasashen Yarbawa su ma kayan su ina zuwa wannan kasuwa. A Afirka mu na West Africa, babu inda yake hidima ko kuma harkokin kayan gwari da yafi wannan kasuwa ta mata Market, market, international market. To mun annan ne ake so ki tirolin albasa, ake tiro ake so ki tirolin tumatir, tattasai da albasa, duk dai kayan da ka sani na lambu. To insha Allah mu nan kasuwar ta Market International Market mu ne na daya a Africa, South African country mu ne na daya.
To ko shugaba zai ga mana yadda mu'amala take tsakanin ku da ainihin sauran masu sai da sayarwa, musamman yan kasa da kuma baki.
Eh, ma'amala ce mai kyau wanda an riga an saba kuma an san juna. Ma'amala ce wacce ake yin ta tsawon shekara 40 kamar yadda na ga maka kafo zuwa kafo wannan kasuwa ta Market. An kai shekara 40 kenan. So abin ya koma ya fita daga kan yaya ya koma kan jikoki. Tun daga kan iyaye yake yi da kakanni ko suka gada kuma aka zo ana cigaba da harkoki kuma har yanzu ana yi ba fashi. Yarbawa na shigowa daga wurare daban-daban, Hausawa ma na shigowa daga wurare daban-daban, da Inyamurai da kowane kabila ana zuwa ana yin harkokin nan ta gwari. Suna kawowa kowace kabila na kawo wannan kayayyaki kuma kowace kabila na siya. Kuma harkoki ne waɗanda yake sun karbi sosai. Zai dukkan wanda ke kasuwan nan alhamdulillah ya hankalin shi ya kwanta, musamman a bisa yanda ake tafi da harkar tsarin gwamnati. Ita kanta gwamnati da Lagos tana matuƙar farin ciki ta yanda muka samu kan zaren, ta yanda da an ka zo Market Market da kama za ka wuce za ka samu matsala balantana kuma mota. To za mu waye gari mai mota ma musamman BRT waɗannan manyan motocin gwamnati sun fi goma cewa masu biyo hanyar mu ta kasuwa da su bi kan express. Sun mafi yawan lokaci za ka ga ana akwai hold up, akwai gosulo a express, kuma nan hanyar kasuwa ba gosulo ba don komai ba. Domin mun wa kanmu faɗa, mun kuma yi mutane kashedi na cewa wannan kasuwa ba mu da wani guri da ya fi wannan kasuwa dole mu bi ƙa'idojin gwamnati. Abubuwan da muke na san rai ne ya kamata mu canza tsarinmu, a daina sai da ka a bakin hanya, a daina lobi a bakin hanya, a kuma daina sadatti da muka zo wadda da muka danga mutane kenan. Kuma Allah alhamdulillah mutane sun faice mu, mun yi wannan abu Allah ya taimake mu. Yanzu kowa ya shigo cikin kasuwa na kasuwanci, ba duka ba zagi, mafi alheri a gare mu baki daya. Kuma tun daga lokacin da muka yi wannan aiki na kasuwa kowa yake san barka, hatta jami'an gwamnati suna matuƙar farin ciki da wannan aiki da muka yi na tabbatar da cewa ba a samun gosulo, ba a sai da kaya a bakin titi, ba a lodi a bakin titi, ba kuma ba datti. Da ganin gaskiya mun samu babban yabo daga wurin jami'an tsaro.
Yanzu ga ni tare da wani mai sayar da citta a wannan kasuwa, kuma zai gaya mana sunansa da kuma yadda kasuwanci ke gudana na citta a wannan kasuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Tasir Umar, Gondo local government. Ina sai da citta da tafarnuwa. Ina da shekara 19 bana. Harkokin kasuwanci suna tafiya kamar yadda ya kamata, especially ma irin wannan lokaci da muke ciki na yanzu. Mun samu wani shugaba yanzu a Matuwar wanda ya yi muna bazata. Na farko dai ya inganta kasuwancin mu ta social media, ta hanyar YouTube, ta hanyar da baya da ta gabata ba mu samu wannan ba. Sannan ya inganta mu, ya samu kasuwa wutace, ga haske, ga security light, ga kuma security camera ya samu na mu za mu yi kasuwa 24 hours da daddare, sai dai in ka gida ma ka rufe ka tashi ka tafi. Ina wa Allah godiya da wannan nasara da Allah ya ba mu.
To koya mu'amala yake tsakanin ku da sauran masu sayar da sayarwa da ke zuwa daga sauran kasashe na yammacin Afirka?
Mun dan fuskanci dan kalubale guda daya. Mutanen mu na Ghana da Kwatano da Burkina da suke tsallakowa suke shigowa ta bodan Lagos suke zuwa suke sayan kaya inda muke. To gaskiya dan wannan rufe border da aka yi mun dan fuskanci kalubale ba kanan ba. Sabilida buhu daya kafin a ce ya kai awode idire ku ya ci kudin da so kai naira 5,000. To wannan naira 5,000 din nan sabanin da muka wuce da su sai iya mun je ko mota dai ne mun je abin nan tolege abin nan bakin border mu biya kudi mu tsallaka ko buhu na wane sai dai ayi muna zimilla abinda muke biya a mota naira 20,000. To yanzu sai zaman nan akan caje mu sama da naira 300 akan mota kwara daya. Shine challenging din da muke fuskanta a yanzu. A da custom ba sa tare mu, a da migration ba sa tare mu, amma yanzu muna fuskantar wannan kalubale ta wannan bangare. Kuma kayan mu ba bangaren su bane, amma sukan sa idanu a nan sukan caje mu kudade wanda ba. Kuma kayan mu bai shafi kayayyakin da dokar kasa ta ce idan za a fita da su a kama su ba. Ina kira gwamnati mu a wanda suka shafi agriculture muke harkar kayan abinci wanda ba shinkafa muke sayarwa ba kaya ne masaruhi wanda zamu sayo nasu mu sai namu to namu da ake fita da shi yafi wanda muke shigowa da shi yawa to muna bukatar gwamnati ta sassauta muna ta jami'an jami'an ta kunne wannan kudi da ake cazan mu a awode idire ku da muke bi ger duk gedde muna bada naira 10,000 muna bukatar gwamnatin tarayya ta taimaka ta janye muna wa'annan su karkata akan me da wa'annan ma'aikata akan aikin su da gwamnati ta daura su akai ba aikin mu na kama citta ba ba kayan gona ba ba batire ba ba shinkafa ba saboda kalubalen da muke fuskanta akai
to ga mu kuma tare da wata da take sayya a wannan kasuwa
I'm yet to buy some goods from you. They wrote tomatoes, vegetables, and this Irish potato garlic. So.
Tabe na wana sunanta idukuma tiki baina chewa tana sayang kai kengkamia erusu tomatoes dade sauransu. Tabasalaro anadi ukuma wana shuri da kaswa akabiki dole na wana mako zei daga aya. Amani den shugabani wana kaswa na maltuwa idukuma saurang en kaswa na maasu chiniki awana kaswa idukuma gidan yaredo mwurea Amerika na kuba bengi da jibrin ke fatan a ci kasuwa lafiya
shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa
akai miki dole
kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu
akai miki dole
ya ta America ga mu shirin biciko
jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amerika daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi
sunana Reverend Dr. Shuaibu MBL shugaban makarantar tauhidi na Ekwa a Bayara wato Ekwa Theological College Bayara godiya ga Allah abinda ya shafi alheri daga Allah yake kuma abinda addinin Christianity ya koyas shine ko wani Kirista yayi alheri wa dukkan al'umma ko ka san shi ko baka san shi ba ko yana addini tare da kai ko ba tare da kai ba kuma alherin yasa Yesu Almasihu ya zo cikin duniya ya koyas ya wa'azantas shi ma ya aikata alheri a mutane daban-daban da kutare da makafi da guragu da ma waɗanda suka kamu da cutuka iri daban-daban Yesu yana so mu koyi wannan sai ya ce albarka ne ku masu tawali'u gama Allah yana jin dadin wannan yana ce mana mu yi jin kai ga kowa domin mu ma mu sami jin kai a wurin Ubangiji Allah kuma duk wani abin da ke da kyau abin da ke da gaskiya abin da ke da kamun kai a ciki yana ana son Krista ya zama mai jajircewa a ciki da cewa yana yin ayyuka masu kyau Allah ya ji dadin sa ya sami albarka a ranar gobe kiyama
Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki
Ya Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah Amin Amin.
Lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da jimirin sauraron mu to a cikin wannan shirin zamu kokarin amsa tambayoyin masu sauraro ne game da zazzabin lasa me ke kawo zazzabin lasa alamomin cutar da kuma uwa uba menene rigakafin don amsa waɗannan tambayoyi ga wakiliyar mu Hawwa Umar inda ta zanta da Dr. Lawal Isa Tahir kwararren likitan yara dake Abuja sai ku matso kusa ku ji amsar tambayoyinku da ya danganci zazzabin lasa Likita, barka da warhaka.
Masu saurare, barka mu da wannan lokaci.
Likita, ko zaka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan wato cutar zazzabin lasa?
Cutar zazzabin lasa tana daga cikin cututtukan da ake cewa hemorrhagic viral fevers. Wato zazzabi wanda yake ja a samu mutum yana zubar da jini. Kuma kwayar cutar lasa virus ita ke kawo wannan cuta.
Da wasu alamomi ake gane cewa mutum ya kamu da ciwon zazzabin lasa?
Da farko, cuta ce kamar yadda kika san zazzabin cizon sauro, babu wani matsananciyar wata matsala sai dan zazzabi haka, ciwon kai, mutum ya ji ya gaji ko ya ji tsokokin shi suna ciwo, baya son ya ci abinci da sauransu. Wannan yawanci kafin ta zama ta tsananta kenan. Daga lokacin da ta tsananta sai ya kasance akwai dukkan waɗannan abubuwa sun ta'azzara. Zazzabin ne ya kasance yayi tsanani sosai in aka gwada zafin jikin a ma'aunin Celsius ya kan iya kai wajen 39-40 abin da ya sama. Kuma sai ya kasance idanu sun yi ruwan dorawa, sai mutum ya fara zubar da jini ko ta hanci ta baki har fata jiki. Sai ya kasance wani lokaci idan jinin na ya zuba cikin kai an fara suma ko jijjiga ko ya kasance mutum ma dai ya fita hayyacinsa bai san inda yake ba.
Kai bayanin cewa wasu kwayan cuta wato virus ke kawo wannan zazzabin lasa, su kuma me ke haddasa waɗannan kwayoyin cuta?
To waɗannan kwayoyin cuta suna rayuwa a wani bera. Beran nan kuma yana da dan bambanci kadan da beran gida, yawanci beran daji ne. Yadda ake gane shi shine yana da nonuwa sosai sosai, shi yasa ake ce mai multimammate. Sannan yakan shigo cikin jama'a ta hanyoyi da dama. Garuruwa da dama zaki ga idan kina tafiya akan hanya mutane suna shanya abinci a bakin titi. Wani lokacin dalilin da yasa kenan sai beran nan ya shigo yayin kokarin cin abincin nan sai ya fitsari a wurin nan, sai ya kasance fitsarin ya hadu da abincin. Wani lokacin kuma saboda ana kona dajijjuka da sauransu, berayen sai ya kasance sun fantsama sun shigo cikin gari. To suna haihuwa, matukar haihuwa cikin dan lokaci kankani suke hayayyafa. Sai kasance idan fitsarin sai yazo ya hadu da wani sanadi na abincin dan adam sai ya shigo cikin jama'a. To kuma dan adam idan ya kamu shi ma kuma zai iya ba wani mutumin, sai kasance ta yadu kenan ta wannan hanya.
Misali da kai bayani ko bera yayi fitsari akan abinci aka zo aka yi amfani da wannan kayan abincin, shin cutar tsawon wani lokaci take yi a waje kafin ta mutu?
Ta kan dan rayu na dan tsawon lokaci gaskiya a cikin abincin, shi yasa take da saukin yaduwa. Sannan kuma idan mutum ya kamu da ita din sai ta dan takan iya daukar lokaci bata nuna ba. Wasu tana iya nuna cikin dan kankanin lokaci, kwana biyu zuwa kwana biyar, amma takan iya kai har sati uku bata nuna alama ba a jikin mutum. Sannan kuma a lokacin da mutum take jikin shi dinnan zai iya yada ta ba tare da an sani ba.
Kamar cuta, wasu hanyoyi mutumin da ke dauke da cutar zai iya yada ta ga sauran jama'a?
To shi ma zai iya kasancewa ko ta duk wani abu, ko yawo, ko jini, ko majina da sauransu, ko ta fitsarin kamar shi ma yadda wancan bera yake iya fitar da ita, ta wani hanyar da ruwa da jini zai iya fitowa, zai taba mutum zai iya yada ta. Saboda haka zai iya misali amfani da bandaki ya taba handle din mabudin kofa, wani ya shiga ya taba shi ma bai sani ba, sai ya kasance an yada ta cikin al'umma, shi yasa take da saurin yaduwa cikin al'umma.
Shin cutar zazzabin lasa kan shafi yaran da suke cikin ciki?
Idan mahaifiya ta kamu da cuta zai iya yiwa jariri ya samu, saboda yadda alaka ta da jaririn nan. To amma mafi yawanci irin wannan da wuya ta rayuwar da har za ta iya ma haihuwa yaran. Matukar ta kamu da wannan cuta har cuta ta kamu, to da wahala har ta iya haife yaran zai kasance, saboda kin ga yadda suke bala'in zubar da jinin nan. Tashin hankali ne, jini ne zaka ga yana zuba kamar famfo. Da wahala ko ita din ko jaririn su kai labari a irin wannan hali.
Ganga da likitoci masu kulawa da lafiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu, mai sama Allah ya taimake su.
Mun gane cewa cuta ce wadda take da hatsari kuma take da saurin yaduwa. Shin tana da rigakafi?
To gaskiya rigakafin ta na farko shine daukar matakan kare tsaftar abinci, sannan kauda waɗannan beraye, sannan yanayin yadda mutane ke shanye abinci da abubuwan da ake amfani da su wurin abinci a bakin titin nan, da kone-konen daji da ake koro berayen nan suna shigo cikin gari, sune abu na farko da za a yi. Ya kasance wanke hannu hannu, mutane suna wanke hannu matuka, a rinka rufe abinci da duk abin da ake amfani da shi wurin abinci. Misali kayan kitchen an amfani an wanke su, to a rufe su yadda kada beraye su samu damar da za su mu'amala da wurin. Abinci a rinka rufe shi, ruwan sha a rinka rufe shi, a kuma kare yadda ake samun ruwan shan, kamar misali rijiyoyi ya kasance suna da marafa da sauransu.
Yaya za mu kwatanta yawan yaduwar cutar a Najeriya?
To a Najeriya gaskiya ta kai matsayin annoba. Kwanan nan zake ji jihohi da dama ana ta bayani saboda ta yadu, saboda ka tana da yawan gaskiya ta kai matsayin annoba.
Likita, wasu hanyoyi ya kamata mutum ya bi domin kare kansa daga kamuwa da wannan cuta?
To duk lokacin da aka yi zargin mutum yana da ciwon nan, kada ƴan uwa su ce bara a bar shi a gida, da bukatar a kai shi asibiti, don idan asibiti an tabbatar da cutar nan, to su din da suka yi mu'amala da shi akwai abin da za a iya taimaka musu da shi, sannan kuma a kare yaduwarta daga cikin al'umma. Sannan ko yanayin yadda ake mu'amala da gawar wanda ya rasu da wannan cuta, akwai matakan da ya kamata a dauka. Yana da hatsarin gaske, don ko bayan mutuwar shi dan ruwa da ko jini ko bayan gida zai iya yada cutar nan ga mutane.
Mafi yawanci akan ce duk abin da aka dafa shi yakan kashe cuta. Misali ma in ana zargin ko ruwa ba shi da tsafta, akan shawarci mutane su tafasa ruwan nan domin a bar shi sanyi kafin a sha. Shin ita wannan cutar wuta baya kashe ta ne?
Wuta za ta iya kashe kwayar cuta, to amma misali a ce an dafa abincin na abincin lafiya lau, amma kuma farantin da za a zuba abincin akwai matsala, to kin ga in aka zuba still in an ci za a samu matsala kenan. Saboda haka za a kula da tsaftar abinci da kuma tsaftar kayan mu'amala da abincin da kuma ta yanayin rufe kayan idan an wanke su, sannan a san dai da za a guji mu'amala tsakanin beran da al'umma.
To likita, za a iya cewa kenan cutar zazzabin lasa tana da kamanceceniya da cutar Ebola?
Tana da kamanceceniya da ita, shi yasa dukkan su ake kiran su hemorrhagic viral fever. Wato dukkan su suna da yanayin kasancewar na ɗaya dai jinsin virus ke kawo su, na biyu suna kawo zubar da jini, kuma suna kisa matuka, na uku kuma suna yaduwa cikin al'umma cikin kankanin lokaci.
Cutar nan tana da hatsari ga kuma saurin yaduwa, ga kuma illolin da take kawowa, don a lokuta da dama akan rasa rai ko kuma aka rasa mutumin da ya kamu da wannan cuta. Wani mataki hukumomin lafiya suke dauka a asibitoci domin wayar da kan jama'a game da tsaftar muhalli da yadda za su kare kansu daga kamuwa da cutar nan?
To a kullun zaki ga ana ta campaign akan kula da tsaftar abinci da sauransu, saboda yana kare cututtuka da dama a lokaci daya. Tsaftar kadai za ta kare faruwar cututtuka da dama. Kuma zaki ga gidajen radio kamar naku da sauransu ana ta kokarin wayar da kan jama'a akan illar waɗannan cututtuka da kuma amfanin kula da tsaftar nan. Yana da matukar amfani.
Shin akan zo a warke har mutum ya rayu ya ci gaba da mu'amala bayan ya sha fama da cutar?
Akan samu wanda suka rayu, wasu su kasance sun samu matsaloli ko abin da ya shafi ji ko gani, wani lokacin tabin hankali idan ya kasance ya shafi kwakwalwa da sauransu, amma akan warke kuma a ci gaba da rayuwa. Takan iya haifar da matsala na dindindin. Akan samu waɗanda sukan ci sa'a kuma su warke din ba ta bar musu wata matsala ba.
To da fata an gamsu, kuma za a kiyaye kai daga kamuwa da wannan cuta ta lasa. Godiya gare ki Hawwa Umar da Dr. Lawal Isa Tahir. Ni ce Aisha Tusle. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
Masu sauraro baki daya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Africa a yamai, shiri don kowa da kowa.